نار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو إشيرين دبقويكو إشيرين دبقوي جواتن سفر هجرر النبي صلى الله عليه وسلم شكرا جبو دا قريه دو دا تلاتين دا تقوص وان دا إشيرين دبقوي جواتن نوفمبر Iladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 Allah tabaraka wa ta'ala ya maishe mu dan ci gaba da karatun littafin muna at-targhib wa at-tarhib na Imam al-Mundhir muna cikin babi mai tsoratarwa gabarin sunna da kuma hawan bid'o'i da sun zuciya ko to Allah ya tsare mu daga barin sunna da bid'a da sun zuciya to yau zamu tashi waruwaya ko waruwaya ina mun ka tsaya jiya Amr ibn Auf don haka zamu tashi waruwaya kenan to ya an Gudayf ibn al-Harith al-Somali qala ba'atha ilayya Abdul Malik ibn Marwana fa qala ya Aba Asma inna qad jama'anna an-nasa ala amrayni fa qala wa ma huma qala raf'ul aydi 'ala al-manabiri yawm al-jum'a wal qasasu ba'da subhi wal 'asri fa qala ama innahuma amsalu bid'atikum indi wa lastu bi mujibikum ila shay'in minhumā qala lima قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة رواه أحمد والبزار وروى عنه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة ابتدأت بعد نبيها في دينها بدعة إلا أداءت مثلها من السنة مغانا تاقاج يتشي وروية أن روايتو دنيا ما إشارة غمد رون ونا حديثة أن روايتو أن غدايف ابن الحارث الثمالي دق غدايف أن حارث الثمالي قال ياتي ba'atha ilayya Abdul Malik ibn Marwana Abdul Malik dan Marwan ya aika zuwa gare ni ya aika a kirawo ni Abdul Malik ibn Marwana kaga shugaba ne ko ya hau shugabanci ya hau khalifa ne bayan mutuwar mahaifinsa Marwan ibn al-Hakam faqala lokacin da ya aika an ka kirawo ni a kirawowa Gudayf ibn al-Harith al-Somali din nan shi marwayacin hadisin ya nuna malami ne kenan ko to sai wannan shugaba ya aika a kirawo shi fa qala sai ya ce ya Aba Asma ya kai baban Asma'u inna qad jama'anna an-nasa ala amrayni mu matsayin mu na shugabanni mun tara mutane akan al'amuran biyu ma'ana kamar mun azza mutane akan bi al'amuran biyu fa qala sai shi wannan malamin Gudayf ibn al-Harith sai yace wa ma huma menene su wadanne al'amuran kaga kamar shawara sarki ke bashi kenan ko matsayin sa na malami mun sa doka mun samu mutanen kasar nan doka akan su yi al'amuran biyu akaramaka Allah menene ra'ayinka game da su to kaga ni ga gani na sarki yayi kuskure kamata yayi kafin a sa dokat ya kamata a kira malami a shawarce shi ga dokar da muke son sawa ta yi daidai da shari'a ko bata yi ba amma bayan kasa kuma har kai shi la an sanar da mutane to yanzu bata wabbi su takawa malami in bata yi daidai ba me za ka yi kun fahimta haka ya kamata kam on normal circumstances to yanzu dai ya kira malami ya sheda mishi ga dokokin da ya sa guda biyu me kake gani game da su fa qala sai malamin ya ce wa ma huma menene su wadanne dokoki ne kassa qala sai shi Abdul Malik ibn Marwan ya ce raf'ul aidi 'ala al-manabir doka ta farko shine daga hannuwa akan membarori yawmal juma'a ranar juma'a. Bayan liman ya ƙara hudu ranar juma'a ba an sunnanta yi addu'a ba, to sai nace kada limamin da ya saki addu'a face ya daga hannuwansa. Wannan dokar ta yi ko bata yi ba. Na biyu wal qasasu, da kuma karatun kissoshi ba'da subh bayan gama sallar asuba wal asr da sallar la'asar, ita ma nasa wannan doka. Inda duk an ƙara sallar la'asar a samu wani malami ya tashi ya karanta wa mutane, inda sadda duk an ƙara sallar subahin a samu wani malami ya tashi ya karanta wa mutane kissoshi, haka bayan an gama sallar la'asar a samu wani malami ya tashi ya karanta wa mutane kissoshi. To waɗannan sune dokoki biyu da nasa. Me ya ra'ayinka game da su? Kun ji wannan? Kun fahimci abin da yake nufi ko? Faqala, sai shi wannan malamin Gudayf ibn al-Harith al-Famali sai yace, amma innahuma, lalle su waɗannan dokokin da kasa Allah shi baka yawan rai, amsal bid'atikum, su ne mafi misaltuwar bid'o'inku indiguna. Me ya ma'anar wannan magana ta wannan malamin? Waɗannan dokokin san ba su yi daidai da sunna ba, don haka ga ra'ayi na bid'a. Waɗannan dokokin san ba su yi daidai da sunna ba, don haka a wuri na bid'a ne. Ya faɗa mishi gaskiya ko? Abinda ya gagari malaman yanzu mafi yawansu. Sai ya ci gaba da cewa shi malami ya ce, wallastu bi mujibikum ila shay'in minhuma, kuma ni kam ban zan mai karɓa muku zuwa ga komai na waɗannan dokokin ba, ni kam ba zan bi ba. Kaga ya faɗa masarki gaskiya. Waɗannan dokokin da kasa guda biyu, na farko ka umurci limammai bayan sun ƙare hudu ba addu'ar da suke bisa mumbari a ɗaga hannu, asali ba a ɗaga hannu. Zamanin annabi da zamanin khulafa'ur rashidun da sauran zamanin duka ba a ɗaga hannu. To sai shi wannan Marwan ibn al-Hakam ya sa doka kada limamin da ya sake addu'a bisa mumbari ranar jin haji ya ɗaga hannunsa. An zo da sabon al'amari ko ba a zo ba? Kada bid'a. Na biyu kuma ya sa doka, sadda duk an kai sallar subahin a samu wani malami ya karanta kissoshi, sadda duk an kai sallar la'asar kuma a samu wani malami ya karanta kissoshi. An yi haka nan zamanin annabi ko ba a yi ba? Ba a yi ba. Don haka me matsayi ne? Bid'a. To kaga yanzu wannan malamin, inda malamin fada ne, sai ya ce aran kai da ayyayi a bata haka nan. Amma da yake wannan ba malam fada ba ne, malamin Allah ne, sai ya ce amma innahuma, lalle su waɗannan dokokin da kasa ya kai sarki, amsal bid'atikum, su ne mafi misaltuwar bid'a ku indiguna. Kamar yana ce mai waɗannan dokokin guda biyu duka bid'a ne. Saboda me? Saboda ba su da bakin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tunda bid'a ne, walastu bi mujibikum, kuma ni ban zan mai karɓa muku ila shay'in minhuma zuwa ga wani abu, duk waɗannan dokokin ba guda da zan bi. Shi ne ma'ana. Kada wani ɗan tsegumi ya kai ma tsegumi ka ji ta ga baki na Allah shi baka yawan rai, ba zan bi ba. Don me? Saboda bid'o'i ne. Qala, sai shi sarki ya ce lima, don me da ba za ka bi ba? Qala ya ce li'anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal, domin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, ma ahdatha qaumun bid'atan, wasu mutane ba su taɓa ƙago wata bid'a ba, illa rufi'a mithluha min as-sunnah, face an ɗauke musu kwatankacinta daga sunna. Kenan sanda dukkan ga an ƙago wata bid'a, to tabbas akwai wata sunnar manzo Allah da ta saraya, akwai sunnar ta faɗi. Kaga kamar hadisin yana karantar da mu da sunna da bid'a kan ba su kwana gida guda. Sanda dukkan ga bid'a ta tsayu, to akwai sunnar ta faɗi. Ashe kenan kuma sanda dukkan ga sunna ta tsayu, to akwai wata bid'a da an ka murƙushe. Kun fahimta? To shine yace domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ma ahdatha qaumun bid'atan, mutane ba su ba kaga wata bid'a ba, illa rufi'a mithluha, face an dauke kwatankacinta min as-sunna daga sunna. Fatamassuku bi sunnatin, kuma ya ci gaba da cewa riko da sunna, khairun yafi al-khairi min ihdatha bid'atin, daga kago bid'a. To wannan shine dalili na riko da sunna yafi al-khairi daga kago bid'a. Rawahu Ahmad wal Bazzar, Imam Ahmad da Imam al Bazzar sun karwaito wannan hadisin. Sai dai kashi kaga ma'anar hadisin tana da kyau, amma hadisin mugun hadisi ne. Hadisi ne da ifi, eh mugu ne ko bai inganta ba hadisi ne da ifi bai inganta ba cikin isnadin sa akwai mutum da ifi warawa anhu tabrani kuma tabrani yayi riwaya dai daga gare shi shi wane ne shi gudai ibn al-harith din can anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ma min ummatin ba wata al'umma ibtada atba'a da nabiyyi hafidina habida'atan ibtada abida'atan da za ta kago wata bid'a fi dinha cikin addininta ba'da nabiyyiha bayan wucewar annabinta illa ada'at mithlaha min as-sunnah face ta tozartar da wata sunna kwatancin bid'an nan kun fahimta babu wata al'umma dake kago wata bid'a bayan wucewar annabinta cikin addini dama bid'a cikin addini take ko bid'a ta addini ita ce mai muni in bid'a ba ce ta addini ta duniya ce ba ruwan musulunci da ita to yace ba wata al'umma dake kago bid'a cikin addini bayan wucewar annabinta illa ada'at mithlaha face ta tozartar da kwatancin bid'an nan mina sunna daga sunna sanda dukkan ga mutane sun fito da wata bid'a dole akwai wata sunna nan da sun ka murkushe inda dukkan ga mutane sun raya wata sunna to tabbas akwai wata bid'a da sun ka murkushe haka suke kiyoshin juna ne da sunna da bid'a Allah ya tabbatar da mu akan sunna ya nisantar da mu daga bid'a to kun ji wannan hadisin ko kaga wannan hadisin tabbas yana karanta yana tsoratar da mu daga bid'a ina tsoratarwa take cewa da an kai sanda dukkan ga mutane sun kirkiro wata bid'a akwai sunnar da ta fadi akwai musulmin da ke son ya kada sunnar annabi to kaga wannan ya za hannunka mai sanda gare mu sanda dukkan ka ga wata bid'a ta tashi ku bincika akwai wata sunnar ta fadi to yanzu da bid'a da sunna wacce ce ya kamata mu raya sunna to sai an kace da dukkan da bid'a ta tashi sunna ta fadi ko da sunna ba ta faduwa ta yadda bid'a dai laifi ne to kaga ya balle yanzu laifin ya zan biyo sanda duk bid'a ta tashi kun yi laifi sannan kun kada wata sunna ka yadda sunna kuma laifi ne kaga laifin ya zama biyo don haka Allah ya tsare mu daga bid'a ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace waroya an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma tahta billis sama'i min ilahin yu'badu a'zamu inda allahi min hawan muttaba'in rawahu tabrani fil kabir wa ibn abi asim fi kitab as-sunnah hadisin mun gaba shi ma irin na farko ne waroya shi ma dan yayi ishara game da cewa bai inganta ba yace an ruwaito an abi umama radiyallahu anhu qala daga abu umama al-bahili yarda Allah tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace mata ta dhillis sama'i karkashin inuwar sama ba ga sama ba tana yi mana inuwa suwa sama kewa inuwa duk wanda a duniya ko duk wanda a duniya shi sama kewa inuwa to sai yace duk abinda a karkashin inuwar sama ma min ilahin ba wani abin bautawa yi ubadu da ake bauta ma a azamu inda Allahi wanda yake mafi girma wurin Allah min hawan kamar sun zuciya muttaba'in wanda ake biya jama'a ba ana bautar abubuwa zaiyawa koma da bayan Allah ba to kamar hadisin na cewa duk abubuwan da kasa ana bauta ma wanda ba Allah ba to duk cikin su babu wanda yayi girman su zuciya ita ma su zuciya ana bautar ta ko akwai masu bautar sun zuciya kamar yadda ko Qur'ani ya faɗi haka nan to duk abubuwan da kasa ana bauta ma duniya cikin duniya wanda ba Allah ba to ba wanda yafi girma wurin Allah kamar sun zuciya wanda ake biya to yanzu wani irin girma kenan girma na daraja ko girma na kaskanci girma na kaskanci domin bayyuwa duk abinda ake tara Allah da shi kuma ya zama mai girma wurin Allah kun fahimta wannan hadisi yayi kama da wani hadisi mai kama da shi shi ma iri ne da ifi inda ake cewa abgada illahi ni ubadu fil ardi al hawa mafi munin abin bauta da ake bauta mu cikin ƙasa shine sun zuciya kenan duk wani abu da ka san ana bauta mu nan duniya to wanda yake komai zama abin kiyama wurin Allah shine alhawa sun zuciya kun fahimta yanzu mun fahimci girman ko da yace azamu indallahi mun fahimci girman wani irin girma ne girman ki duk cikin abubuwan da ake bauta tare da Allah ake sama Allah kishiya ake tarayya su da Allah to wanda Allah ya fiki shine sun zuciya abu gada illahin ubida fil ardi al hawa kun fahimta sai yace rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya ruwaito shi cikin littafin sama wajmul kabir wa ibn abi asim da ibn abi asim fi kitabis sunna cikin littafin sa as sunna sun ruwaito shi amma wannan hadisi hadisi ne maudu'i dan me domin cikin isnadin sa akwai wani katafarin makaryaci cikin isnadin kuma mai ƙarya ga abin da ya shafi hadisi don haka shi yasa hadisi yanzu maudu'i da hadisin ya inganta me yake karantar da mu cewa ashe akwai abubuwa zaiwa da ake bauta mu ko bancin Allah amma me yake matsayin bautar da ake yi musu aikin banza ce rashin sani ne duk abin da anka bauta mu ba Allah ba an bauta mu banza kun fahimta sannan to duk kuma tarsashen abubuwan da ake bauta ma waɗanda ba Allah ba to waɗanda na fi muni abin bauta da ya fi muni duka shine sun zuciya shine abu na biyu abu na uku ashe kenan sun zuciya ana bauta mata kun fahimta ana bautar sun zuciya to ya ake bautar sun zuciya kai sai ga abu can ka kira shi da Muhammadu bazai su bauta nan su tawo ana karatu suna can suna wasa ya ake bautar sun zuciya shine mutun ya zan baya da abin bi illa abin da zuciya ce ta kawata mishi kun fahimta duk abin da kawa zuciyarsa ta kawata mai to shi yake bi duk abin da zuciya ce ta hana mai shi yake hanuwa da gare shi ya zan yana wa zuciya ta biyayya kamar yadda ake wa Allah biyayya to duk wanda zuciyarsa ta kai haka nan gare shi ba ruwa ne da naso shi na shari'a ba ruwa ne da mai Allah ya ce cikin Qur'ani ba ruwa ne mai hadisan manzon Allah sun kace ashe duk abin da zuciya ce ta kawata mai shine abin biya to duk wanda zuciya ce ta zan haka gare shi ta zan abin bauta gare shi ya zan mushriki bai da bambanci da bautar gunki gara ma mai bautar gunki da shi domin an ce cikin abubuwan da aguma kan da ake bauta muku ma da bayan Allah ita wannan zuciyar ta mutahi kowace muni Allah ya tsare mu daga bayan zuciya kun ji wannan ko to ko dai wannan hadisin bai inganta ba je ba mun yi wani irin sa wanda ya inganta ba in kun tuno hadisin je an Abi Barza hadisin Abu Barza wanda mun kai jiya wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma akhsha alaykum shahawatil gayyi fi budunikum wa furujikum wa mudallatil hawa da kuma abubuwa masu batarwa na sun zuciya shi najiyan ya inganta kun fahimta don koda wannan hadisi na Abi Umama wanda Imam Dabrani ya fitar koda bai inganta koda an ce mai maudu'i to akwai wasu hadisi dai masu nuni game da harancin biye sun zuciya wanda su sun inganta kuma ko bancan hadisai muna da nasoshi na alqur'ani wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala kai mana kashedi game da barin biyar sun zuciya misali Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi waj'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun sai yace afara aita ka bani labari man ittakhadha ilahahu hawahu ay man ittakhadha hawahu ilahahu ka bani labari game da mutumin da ya rike sun zuciyarsa hawa Allah ya tsare mu daga alhawa game da mutumin da ya rike sun zuciyarsa ilahahu ita ce abin bautawarsa ashe nassin qur'ani wannan aya ta tabbatar mana cewa ana bautar sun zuciya to ka bani labari game da mutumin da ya rike sun zuciyarsa abin bautawarsa wa adallahu Allahu ala ilmin kuma Allah ya batar da shi akan ilimi la ala jahalin ba cikin rashin sani ba da gangan ya sani amma ya bace وختم على سمعه كما الله يرفع عن جنسا وقلبه ده زوجيسا وجعل على بصره غشاوة كما الله يسني وتأذن يانا عن جنسا أنرفع زوجي أنرفع جي أنرفع زوجي أنرفع غني irin wannan sai Allah ya ce fa man yahdihi min ba'dillah wa iya shiryar da shi in banda Allah duk wanda an ka rufe jin sa an ka rufe ganin sa an ka rufe zuciyar sa inda ake tunani wa iya wani mai wa'azi sai shiryar sai kaga sai Allah shi ko Allah in yana son shiryar sai sai ya bude mai jin ya bude mai gani ya bude mai zuciya amma in banda Allah ba wanda sai shiryar sai shine ya ce fa man yahdihi min ba'dillah wa iya shiryar da wannan in banda Allah afala tadhakkaruna wa baqu astawa kaga wannan ayat ta nuna mana ana rikon su zuciya matsayin abin bauta hakan ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kira annabi Dawud ya bashi umarni yace ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi sai yace mai mi gaba yace wala tattabi' al hawa wala tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab yace ya Dawud ya kai annabi Dawud alaihi salam inna ja'alna khalifatan fil ard mun ka sanya ka shugaba cikin kasa kaga ashe annabi Dawud shugaba ne da shi da ɗansa Sulaiman duk Allah ya ba su mulki mun sanya ka khalifa cikin kasa don haka sai bi fa hukum bainan nas bil haqq don haka yi hukunci tsakanin mutane dama shine yake shugabanni sun yi hukunci tsakanin mutane bil haqq da adalci kun fahimta yace fa hukum bainan nas bil haqq sai yace wala tattabi'il hawa kakka kuskura ka bisun zuciya annaban Allah fa Allah ya mai kondo kakka kuskura ka bisun zuciya annaban Allah Dawud Allah yana mai son zuciya wane ne yafi annabi Dawud karfe imani da aka ce shi ko ya bisun zuciya ba ta iya halakar da shi babu shi da kaga wannan umarnin ba ya tsaya ga Dawud da ya ba duk mu duka da Allah ka ba labarin ba labari ne Allah ke ba mu cikin Qur'ani ba sai yace wala tattabi al hawa kakka bisan zuciya fayudillaka an sabilillah sai ya fitar da kai daga tabarkin Allah ashe kenan son zuciya yana batarwa daga tabarkin Allah Allah ya tsare mu sai yace innal ladina yadilluna an sabilillah lalle waɗannan da ke bacewa daga tabarkin Allah lahum adhabun shadidun suna da wata irin azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab domin abinda sun ka bar aiki da ranar sakamako kaga ni na annabi da Allah ya umarci annabi Dawud kai ya bisu zuciya to hakan ga dai ayoyi da yawa da inda Allah tabaraka wa ta'ala ya hani gabe da bisu zuciya don koda wannan hadisin bai inganta ba wasu hadisai da ayoyin Qur'ani suna nan birjik masu nuna illa bisu zuciya Allah ya tsare mu daga bisu zuciya sai hadisi na gaba sannan kakka kuskura ka rike son zuciya ka matsayin abin bautarka kakka yadda ka wa son zuciya da'a hatta za abin su abin bauta kun fahimta ka zanna ba mai baka umarni illa zuciyarka duk abin da ta kawata ma shi kake yi to nan ta zama ma kamar abin bauta ina fatar kun fahimta hadisi ya tabbata mun karanto shi cikin Riyadus Salihin in kuna tunowa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an kawace aljanna da abubuwan da zuciya ke kyama an kewaye aljanna da abubuwan da zuciya ke kyama kamar yadda an ka kewaye wuta da abubuwan da zuciya ke shawa ashe kenan kamar Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi wanda yake hadisi ne sahihi kamar yana karantar da mu duk wanda ya bayyana shawa zuciyarsa tabba zai shiga wuta don yace an kewaye wuta da abubuwan da rayuwa ke shawa ashe duk wanda ya bayyana shawar rayuwarsa tabba zai shiga wuta kamar yadda yace an kewaye aljanna da abubuwan da rayuwa ba ta shawa ashe sai ka jawo rayuwarka gidare daga abin da ba ta so don mafi yawa rayuwa ba ta cika son abubuwa na gaskiya ba ta fi son abubuwa na rashin gaskiya to sai ka jawo ta gidare da koda ba ta so zuwa ga abin da ba ta so na gaskiya sannan zaka shiga aljanna Allah ya shiryar da mu Allah shi ba mu ikon fin karfin zakatun mu sai hadisi na gaba yace wa an Anas radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wa ammal muhlikatu fashihum muta'un wa hawam muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi rawahu al-bazzar wal bayhaqi wa ghayruhuma wa yati bi tamamihi fi intizari as-salati insha Allah ta'ala hadisin mu na gaba shi kuma an karbo shi daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kal shi kuma ya karbo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce wa ammal muhlikatu amma abubuwa masu halakarwa su ne annabi zai lissafo mana abubuwan da ke halakar da duk wanda ya biye su na farko fashihum muda'un ruwa wanda ake wa da'a ruwa wanda ake wa da'a duk wata rayuwa ta bil adama Allah ya halice ta da ruwa menene ruwa sun rike abinda kan mallaka ka ki dauka ka ba kowa ba shine ruwa ba to inda ruwa take ruwa in yanzu kana ruwa abinda an wajibi gare ka bayar kama haƙoƙokan da Allah ya wajabta ka bayar sai ka ki bayar da su to ita ce ruwa mafi muni kamar me kamar zakka ta farilla misali kada fitar da zakka cikin dukiyar da Allah ya wajabta zakka cikin ta wannan wajibi ne farilla ne to ka ki fitar da zakka Allah ya baka dukiyar da adda zakka ka ki fitar da zakka cikin dukiyar nan da kai ruwa ita ce mafi sharrin ruwa kamar yadda Allah ya wajabta ma kowanne magidanci da ciyar da iyalansa matarka da ƴaƴanka kanana waɗanda ba su balaga ba kun fahimta da duk wanda dai Allah ya sa karkashin kulawarka irin bayinka da masu kama da su da iyaye in sun tsufa ba su iya sana'a to nan ciyar da su yake waɗannan duk ciyar da su wajibi ne to sai kai musu ruwa ko ka ki ciyar da su gaba ɗaya ko ka ba su abin da ba ya isa su kai musu kaburo kun fahimta wannan duk ta shigo cikin ruwa ga haƙƙi wanda yake wajibi hakan ga bayan yin ruwa ga haƙƙi wanda yake wajibi akwai haƙƙin ruwa ga abin da yake mustahabbi taimaka ma ƴan uwa taimaka ma makwabta taimaka ma talakawa da marayu taimakawa ga ayyuka na addini kaga waɗannan ba wajibi bane mustahabbi ne to kai ruwa kuma ka ki shi ita ma ruwa ce kun fahimta to kowace rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cikin nassin Qur'ani an halice ta da ruwa sun rike abin da an gare ta da kyamar diba ta ba wani sai dai Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa sai ya kaddare wasu sun karin jayi ruwan rayukansu duk wanda ka ga ya debo wani abu ya taimaka ko ya taimaka ma addini ko ya taimaka ma wani bawan Allah ba wai don bai son abin ga da ya bayar bane a'a Allah nasara ce Allah ya bashi yan rinjaye ruwan rayuwarsa to ya taushe zuciya tai sannan ya dade abin nan ya basu fi sabilillah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin suratul hashr yace wa man yuqashha nafsihi fa ulaika humul muflihuna duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwarsa wanda duk an ka tsare daga ruwa shukhu nafsihi wa man yuqashha nafsihi duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwarsa fa ulaika to waɗannan humul muflihun sune masu samun babban rabo Allah ya sanya mu cikin su kaga kaman nan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kowace rai an halice ta da ruwa sun rike abin da ta mallaka da kyamar diba ta ba wani to sai dai wasu bayan Allah sun yi gam da katar Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare su daga ruwan rayukansu ruwan nan ba ta rinjaye su ba su sun rinjaye ruwan to saboda rinjayen da Allah ya ba su akan ruwan rayukansu shi kasa suna iya diba suna ba su wadannan da ya kamata a bayar to sai Allah ya ce to duk waɗanda an haka nan wanda an ka tsare daga ruwan rayuwa tai to waɗannan su ne masu samun rabo ashe kenan me mafhumin ayat ashe wanda ba a tsare daga ruwan rayuwa tai ba waɗannan ba masu rabo bane duk wanda ya zama ruwaci kun fahimce ni ko kallo na ne kawai ko kai kun fahimta ko don kakka yadda ka zama ruwaci ruwa ba dabi'a kwarai bace kamar yadda nasoshi zayyuwa na alqur'ani da kuma hadisi suke nunawa kaga wannan mata isa wa man yuqashha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwarsa to wayannan sune masu samun babban rabo ashe kenan duk wanda ba a tsare daga ruwan rayuwarsa ba wayannan ba su da rabo Allah ya tsare mu daga zama cikin marasa rabo wani wuri karshen suratul muhammad ce Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ha antum ha ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi فمنكم من يبخل سيتي ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ga kai ku waɗannan ya ku musulmi to da auna ana ta kiran ku litunfiqu fi sabilillah domin ku ciyar da dukiyoyin ku domin daga tafarkin Allah ana ta kiran ku ku ba da dukiya domin ayyukan addini Allah zai saka muku kuma ya ninka muku saura sannan ku amma daga cikin ku manya bakal akwai wanda ke yin rowa kun fahimta bayan duk fallalar da anka faɗa muku fallalar ciyar da dukiya fi sabilillah amma fa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai mai yin rowa me yin rowa in baswa sai Allah ya ce wa man yabkhal duk wanda yayi rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi kada ya dauka wani ya cuta yayi rowa ne ga kansa domin da Allah ya ce maka me ya debi dukiyar nan ya baswa ba akwai haka nan Allah zai bari ne Allah ya tana dan mai sakamako mai yawa kuma zai bashi zai ninka mai abin nan da ya baswa ninkin da babu sana'ar da zai samu irin wannan riba to shine Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani kakku ji ana cewa wai Allah ya ce ku zo ku taimaki addinin ku dauka Allah talakka ne kamar yadda Yahudawa sun kace Allah talakka ne mu ne mawadata tunda yake neman rance ga da Allah ya saukar da manzal ladhi yuqridu Allah qarda hasana sun kace ar ubangiji Muhammadu ya talauce wa zai ba Allah rance mai kyau sun kace ubangiji Muhammadu ya talauce neman rance ya kai gare mu da mai neman rance da wanda aka neman rance gare shi wanne ne mawadaci mun kace su an mawadata ubangijin Muhammadu ya ce ya ce sai Allah ya ce a wallahi al-ghani Allah shine mawadaci kuma wadata mutlaka wanda talauci ba zai riska ba wanda wadata wanda mai ita bai tsoron talauci wa antumul fuqara ku ne baciyata ko ba ita hidacewa da fuqara ba ta bakin wazir Ibrahim ya ce ya ku matsiyata kace a talakawa yace talaka suna da kudi kace yace to bai bambancin su to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku ne maciyata ku ne mabukata wurin Allah wa in tatawallau in kun juya baya ga abinda ake kiran ku na ku zo ku yi imani ku zo ku ciyar da dukiyoyin ku saboda Allah Allah zai saka muku in kun juya baya wa anta tawallau yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanta wasu mutane waɗanda ba ku ba yana iya tafiyar da ku ya kawo wasu waɗanda ba su rowa su zanka diba suna ba su fi sabili thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su san irin kuma rowata ba kaga ashe rowa ai bi ce jama'a ko yanzu an ka ce kai wani marwaci ne ya za a dauka tai mutumin banza amma an ka ce wallahi wani akwai kyauta gare kamar sarfa to shine yabo don haka ai kokari ka zama mai kyauta kakka yadda a siffanta ka da ruwa dabi'a ce ta miyagun mutane Allah ya tsare mu to shine cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ammal muhlikatu amma abubuwa masu halakarwa masu halakar da masu yin su ya ce fa shahum muta'un ruwa wanda ake wa da'a kaga ashe ruwa jama'a kai ruwa gaba da abin da ya kamata ka bayar yana daga cikin al-muhlikatu masu halakarwa wa hawan muttaba'un da kuma sun zuciya wanda ake biya biyar sun zuciya waccan da annabi Allah ya ce ma annabi Dawud kai ya bi wala tattabi'il hawa to kai ka kibiyar wannan wasiya da Allah ya wa annabi Dawud sai kai sai ka bi sun zuciya shine cewa hawan muttaba'un da kuma sun zuciya wanda ake biya duk wanda ya bi sun zuciyar nan za ta halakar da shi kamar wanda duk wanda ya dau mataki na yin ruwa ga abinda Allah ya bashi ruwan nan za ta halakar da shi abubuwa masu halakarwa ne annabi ke lissafi wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma mutun yayi mamakin kansa al ujubu me ujubu da Hausa jiji da kai mutun ya ji da kansa me jiji da kai da Hausa kaga babu wani in ban da kai in ba kai ba wa'adda abu kaza in ba kai ba wa iya abu kaza in ba kai ba wa ka iya abu kaza shine ijabi kun fahimta shine ujubu to shi ma ijabul mar'i bi nafsi yana cikin muhlikatu inji annabi sallallahu alaihi wasallam wadanga abubuwa guda uku duka suna daga cikin abubuwan da ke halakar da bil adama Allah ya tsare mu yace rawahul bazzar wal bayhaqi wa gairuhuma da imam al bazzar da imam al bayhaqi da wasu su sun karo ita wannan hadisin wayati bi tamami ya hadisin ba iya kasa kenan ba ya bulguto dai inda mahallin shahidin maganar sa take yace hadisin zai zo in full din sa intizari salat cikin babi mai bayani game da falalar jiran sallah insha Allah ta'ala in Allah ya so sai in mun ka shiga cikin kitabus salati ya kulla babi game da babu falalar jiran salati babi mai bayanin falalar jiran sallah menene jiran sallah abin ga da yadda gare musulmi yau mafi yawa in lokacin sallah yayyo kusa sai mutun yayyo arwalla da gida ya zo masallaci ya yi nafila ya zauna ba binda ya zauna sai illa salla shine intizarus salati to Allah ya kai muna rai san ku ji falalatai yanzu gaba dai wannan falalan mun yahe ta ko mutane ba su jiran salla kun ba mutanen da Allah ya waya lwata sunan lokacin salla kamar mu can da wuri masallaci suna lafiya amma yanzu wannan unguwa dai masallaci ne a jalasika can da wuri ba agogo yanzu ga agogai ko baka da agogo hannu waya kowa tana da agogo duk wani wanda ya kai baligi yau mafi yawa insha Allah ta'ala yana da waya ko bi zaman ta karama kuma tana da agogo ko akwai wanda ba da agogo kaga ashe duk alatu ne Allah ya taimaka mana da su na sanin lokuta kun fahimta amma maimakon su taimaka mana ga addinin mu ina sai su taimaka mana ga abubuwa na sha to shine kowane masallaci asan lokutan da aka sa na sallah ko amma ya kamata ko dai ka kashe wayar ka ko ka wuce da idan da abin kuma kamar wasa ko wanda mishi ya kashe ta da can in ba haka ba zai wuce fada mishi to kaga ni kowane mutum ya san lokutan da aka sallah masallacin su ko to kaga maimakon da kaga lokaci yayi kusa kayo arwalla ka to kai nafila ka zanna ka jira sallah manzo Allah ya misalta zaman jiran sallah da zaman ribadi in mutum ya zo yayi alwala da gida ya zo masallaci ya nafila ya zanna ba abinda ya zauna sai illa sallah yake jira liman ya zo ayi sallah fara da shi annabi ya ce za a rubuta mai lada kamar wanda a cikin sallah makaranto hadisi cikin riyadu salih game da haka nan ko amma yadda abubuwa sun ka lalacewa musulmi yau bayan lokaci yayi ka gani sannan ayi kiran sallah da lasifa duka kunnen ka ana nan majalisi da majalisin tiya ba komai illa an yi anci tiyar ba ma ta addini ba ta duniya kuma wanda ba a samun lada maimakon to duk dai abinda akai an kaje an yi kiran sallah ba ta aje ayi Allah ta so masallaci kuma lokaci bai yi ba a taso masallaci sai an je an tafi sai a ayi arwalla bibbe a taho masallaci bibbe a guda ko a duta ko ce ma kana arewa ko daidai da aka kan ya kada kuma a sake ta haka kuma ga kowace sallah wannan ba koma baya bace to Allah ke da al'ummar annabi to kun ga shine yace wa ijabul maribi nabi rawahul bazzar sai ya kiwo gairo da imam al-bazzar imam bayaki da wasu sunan rawaito wannan hadisin wayati tamami wannan hadisin zai zo da cikon sa intizarus salat cikin babi mai bayanin falalar jiran sallah insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so wannan hadisi hadisin ne hasanul ghairi kaga hadisi ne hasanun shi ana aiki da shi ko to da wannan hadisin ke karantarwa abu na farko annabi yana nuna mana akwai abubuwa wanda ke halakar da bil'adama ke halakar da musulmi su halaka musulmi ke halaka an kace musulmi ya wacce halaka na mutuwa wanda za su raba ka siratul mustaqim kana ya halaka ya kauce ma abin da ke sawaba fada da shi zallata lillahi talala ya tamani ne shi ba da sabon mutaje ko shi halaka duk wanda ka ji an ce ba ya halaka ya ba abin da ake yi abin da ba daidai ba to shi kaga hadisi na farko da yake tarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta da al'umma su ashe akwai wasu abubuwa cikin musulunci ke ba mutane daga Allah ya yi to daga cikin shu sai ya kawo uku ba dai bane ya kawo abubuwa a halaka ba na ko shi ba wanda yake na kawo ne su bai da ya bi ruwa rayuwa to za ta ruwa tarwa ai da fadan da ruwa bi kawon mut da eh kawon mutta ba da kuma biya yasa Allah ta halu baraka ayi tun ka biya yitan ma man anna tawa injan tawa ma man rabbi am kunde yiwa ga sun zuciya a ce ga ga wata ayo a ce sai an yi fada da rayuwa jama'a shi yasa cikin wani hadisi an kace abdullahi jihadi jihadi mai ne mutum jihadi halaka wa ne 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 manka la janna da ko da azab da tsabe yayin da ake tsafa da ko ka kula ne na ya bu dan wannan hasana to annabi kuma ko mutum da ke tafin tuba kalman sana
saka saki da kalmar manzo tawa tawa don aka nan ka saka irin sanyi da zata mai in kai da haka da haka shaha ko da ga haka kunta Allah Allah jabe Allah mai tawa kuma lera so wata da sahabin manzo an ka abbas wannan ce wallahi su kawai ne tata akwai wanda sai mai kawa to yadda muka muna ko ko wace mutum ta gaba amma ga amma kun ji ido ka buga hannu ga kasa ba ke ba kai ka ta gaskiya da gangan shine bangare guda na kibri wannan dun nas da walakanta mutane kowa ba kowa ba da wata tsaya in kibri ne kai da yadda ido ne in mutki ne kai da yadda mulki in kudi da kudi ko mila da dai kowa ba kowa bane kai da wata tsaya to shine kibri to duk wanda adda waɗannan biyu cikin zuciya ta koda kudancin azzara ba da yawa ba koda kudancin azzara annabi ce bai shiga aljanna Allah ya tsare mu da kibri don akwai ga waɗannan abubuwan guda uku annabi ya ce suna cikin abubuwa masu halakarwa ashe mi annabi ke shawartar mu mun nisance su Allah ka nisantar da mu daga gare hadisi daga bai Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جب التوبه عن كل صاحب بدعه magana ta baci hatta ya da'a bid'atan su ya kai gurbi yanzu kam rawahu tabrani wa isnaduhu hasanun hadisin mun ga ba shi ma an karbo shi daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare su babin mu dai babi mai bayanin tsoratarwa ga barin sunna da hawan bid'o'i da sun zuciya ko to an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Allah hajaba tawbata lalle Allah ya sha makance tuba ya sha makance tuba an kulli sahibi bid'atin daga duk wani abuci bid'a subhanallahi subhanallahi to yanzu kullun nan kulliya ce ko ko juz'iyya kulliya ce inna Allah hajaba tawbata lalle Allah ya sha makance tuba me ma'anar ya sha makance tuba eh ya sa shingi